لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد إخوة الإسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله فلا زال أعداء الإسلام يكيدون للإسلام وأهله منذ أن أظهر الله هذا الدين بأساليب متعددة ومكاييد متنوعة حقدا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق والجانب الأخطر لهذه المكيدة العظمى لأعداء الإسلام هو زعزعة العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين كما فعل اليهودي الماكر المتظاهر في شخصية عبد الله بن سبأ اليهودي المتستر بالإسلام وموالاة أهل البيت والحال لقيضه ثم بعد ذلك أتى بأقائد كفرية التي بنت عليه عقيدة الرافضة وهو أول من ابتدأ الرفض في الإسلام وتبعه فيه مجوس إيران لانتصار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهم في خلافته تبعوه بقصد هدم الإسلام والتلبس على أهله وإيعاء الدخيل فيه وبث جذور الفتن والشرور لما فشلوا في المواجهة العسكرية واندحروا أمام الجيوش الإسلامية قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إخوة الإسلام الرافضة أشد الفرق المنتسبة للإسلام بدعة وضلالة لنشأتها الغريبة عن الإسلام وبعد عقيدتها عن حقائق الإيمان لذا حذر علماء المسلمين من الرافضة أشد ما يكون التحذير وضموهم بما لم يضموا به طائفة أخرى وما ذلك إلا لما أطلأوا عليه من عظيم خطرهم على الأمة وبعدهم عن الدين وقد روى الشيخان من حديث حذيفة رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الشر قال هم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقيل يا رسول الله صفهم لنا قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قيل فما ترى إن أدرك ذاك الوقت قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إلى آخر الحديث أخوة الإسلام وها أنا ذا أنقل لكم بعض أقوال علماء المسلمين وأئمة الإسلام المعتد بأقوالهم في الأمة سلفا وخلفا والمقتدى بأفعالهم جيلا بعد جيل والمشهود لهم بالخير والفضل عصرا بعد عصر من محدثين ومفسرين وفقهاء ومؤرخين وغيرهم كلامهم يحتوي على ذم الرافضة وتضليلهم والتحذير منهم وكونهم أبعد الناس عن الحق وأشد زيغا وانحرافا وأقربهم للكفر والإلحاد وأخطرهم على الدين والعباد إخوة الإيمان للكلام بقية سوف يأتي بعد قليل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayaka godiyata tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi wanda ya kawo mu wannan yini namu na juma'a yaumana 21 ga watan Rajab hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1445 a kidan miladiya yau bi ga watan 2 shekara ta 2024 wannan khutba babban abin da za ta mai da hankali akai shine tsoratarwa akan miyagun aqidun Shi'a da kuma bayanin irin matsanancin hadari wanda Shi'a take da shi a cikin al'umma wanda wannan khatari kuma ba tun yau bane ya faru wannan khatari ya faru tun daga zamanin sahabbai tun zamanin sayyidina Ali ibn Abi Talib wanda ya miƙe yaƙin Shi'a iya ƙarfin da Allah subhanahu wataala ya bashi da kuma nakalto maganganun malamai magabata akan wannan kungiya mafi sharrin kungiya cikin kungiyoyin da ake jibinta su zuwa ga addinin musulunci mafi sharri mafi hadari wanda yake gabaki da al'umman musulmi ba su taba she da wata fitina da bala'i a cikin gida ba kamar bala'in Shi'a da hadarin Shi'a saboda irin miyagun dabi'unsu da miyagun aqidunsu da kuma irin muguwar kulli da take cikin zukatansu saboda in kai la'akari da irin yadda Shi'anci ta samu asali to abinda wannan khutba za ta mai da hankali kenan akai dama can mun sani cewa su makiya Allah makiya addini Yahudi da Kirista ba su gushe ba suna neman yadda za a yi su gurbata addinin musulunci su gurbata al'umman musulmi duk irin daman da suka samu suna amfani da ita duk irin salo yanayi daban-daban suna amfani da shi ganin sun gurbata musulmi sun gurbata addinin musulunci sun shigo mana da bakin abubuwa wanda Allah subhanahu wataala bai saukar da su a matsayin addini ba kuma a ce waɗannan ababen su ne addini saboda suna da tabbacin cewa duk wanda ya kama waɗannan abubuwa ya riko da su to zai kafirta ko da bai kafirta ba zai zama cikin ɗan bid'an da yake zunuban su yafi zunubin mazinaci ina ƙara nana ta wannan magana magabatan mu da dama sun faɗe ta wanda na taba kawo batun al-Imam Shatibi Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad wanda ya mutu shekara ta 790 na nakalto maganganun sa akan hadarin bid'a da ɗan bid'a wanda yake maganganun da ya kawo a cikin littafin sa ashal abinnan al-i'tisam maganganu ne masu nauyi kware da gaske kuma wanda ya kawo sun kuma ya ci gaba da tsaye da hujja akan su duk maganan da ya kawo sai ya nemo mata wata aya ko wani hadisi ko wani zance daga cikin zantuttukan magabata na kware wani malami daga cikin malaman addinin musulunci wanda duniya ta sallama masa to ba mutumin yau bane ballantana kace malami izala ne ya kawo wannan ya mutu hijira na shekara 790 da haka idan kana so ka gane hadarin bid'a cewa abinda aka fadi akan ɗan bid'a an takaita koko an wuce wuri to ka koma wannan littafi al-i'tisam bayan shi ma akwai littattafai da dama wanda zamu nakalto wadansu bayani a cikin wannan khutban da izinin Allah kamar littafin al-Imam Abu Mansur Hibatu Abu wanene Hibatullah ibn Mansur al-Lalaka'i a cikin littafin sa sharh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa ka duba kaga irin bayanan da ya kawo wanda ya nakalto daga magabata wanda shi al-Imam al-Lalaka'i ma ya mutu hijira na shekara 400 da wani abu ne ka duba sharh sunnah na al-Imam al-Barbahari wanda irin kalmomin da ya amfani da shi akan ɗan bid'a kalmomi ne wanda yake mu sai dai a ce mun takaita shi ko al-Imam Al-Barbahari ya mutu hijiran manzon Allah na shekara 329 da haka ba matsalin yau bace ba matsalin jiya bace duk abin da kaji an fadi akan ɗan bid'a to akwai ababan ma da ba a fadi ba dan haka dole kai kuma kai hakuri ka fahimce su da kyau duk da yake fahimtan kuma rabo ne da dace daga Allah subhanahu wataala amma duk yadda waɗansu suka kai ga suna ganin kai dan mene za a ce kaza babu makawa a fadi gaskiya babu makawa a tsayi da hujja akan gaskiya a kuma rushe ƙarya rushe bid'a. Me yasa? Saboda a kiyaye aqidan al'umma. A kiyaye aqidan al'umma. Kar yazo saboda kokarin wai neman sai mun hada kai, sai mu bar miyagun aqidu suna shigo mana, karkacewa a cikin addini yana shigo mana, duk da sunan wai muna neman in hada kai. Dubi a basa wata walla. Menene dalilin da ya sanya Allah subhanahu wataala ya zargi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Manzon Allah ya kyale waɗansu mummunai talakawa, yana kwaɗayi matsanancin kwaɗayin jigajigan kafirai su musulunta. Yana ganin in suka musulunta to sauran al'umma zai musu sauki su musulunta. Sai ga makahu ya zo yana tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, ina da tambaya. Shi kuma Annabi ya kauda kai, yana sanya gamsar da waɗancan jigajigan kafiran akan su karɓa addinin musulunci. Makawan nan ya ƙara zuwa, ya manzon Allah, ina da tambaya. Annabi sallama ya kauda kai, yana ƙoƙarin ya gamsar da waɗancan. Akan wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Da wannan malamai suka fitar da wata gamammiyar ƙa'ida cewa baka barin abin da yake tabbas don ribato abin da yake ba tabbas ba. Waɗannan mummune ne, naka ne, mabiyanka ne, ƴan uwanka ne, abokan tafiya ne, karka yadda duk wani abin da zai musu wasa da aqida, da nufin wai kana neman ka gayyato waɗansu gurɓatattu wai su zo su shirye. Ba a yin haka a cikin addinin musulunci. To shi ya sanya dole a zo ai bayani na gaskiya, musamman idan mun zo zamani mai wahala wanda yake aqida an rena ta. Aqida ba a ɗaukanta da ƙima. Aqida ana ganin ta ai da mai ingantacciyar aqida da mai gurɓatacciyar aqida ai duk ɗaya ne. Shi yasa khutuban da muka yi a satin da ya gabata muƙarana ce yadda zaka gane cewa tafarkin sunna ta ɗaran maka cewa zinariya ko ka ce mata tauraruwa, sunna nagartacciyar hanya ce, ingantaccen tafarki ne wanda Allah ya yi mishi gamdakatar ya zama a kanta, ya gama da matsalolin duniya, ya gama da matsalolin gidan lahira. Da ingantacciyar aqida ne cin nasara take faruwa. In ka kalli rayuwar sahabbai da talauci da rashi da rashin katamamman riga da rashin katamamman abincin da za su sa a bakin su, amma da haka suka ci duniya da yaki, suka ci manya-manyan dauloli. Cikin daulolin da suka ci nasara akan su akwai daulin Iran, wanda a yakin Qadisiyya Sayyidina Umar ya tura rundunansa suka je suka yi galaba akan su a wancan zamani da Farisa da Rum. Su ne dauloli mafi girma, mafi ƙarfin makamai da tattalin arziki a duniya. Amma musulmi ƴan tsirauru talakawa waɗanda ba su taka kara sun karya ba a ido, su suka yi galaba akan wannan gurɓatacciyar daula ta kafirci ta maguzanci wanda suke bautan wuta. So da haka ala ayyi hal, ƴan uwa ku gane cewa matsalan aqida ba matsala ce ƙarama ba. Duk iya yadda mutum ya kai ga kuskure, in akwai ingantacciyar aqida to ɗayan biyu ne, ko dai ya shiga cikin ana fatan ya tuban ma Allah kafin ya mutu Allah ya yafe mishi. Idan kuma bai ma tuba ba ya mutu da wannan zunubin da yake yi, in dai bai kai ga bid'a ta aqida ba to yana cikin mashi'ar Allah. In Allah ya ga dama ya yi mishi azaba, in Allah ya ga dama ya gafarta mishi. Ka ɗauka bai tuba ba, in Allah ya ga dama yana cikin waya gafiru ma duna zalika liman yasha'u. Duk laifin da bata kai gurɓacewan aqida ba to tana cikin waya gafiru ma duna zalika liman yasha'u. Idan Allah ya ga dama zai gafarta, in ya ga dama zai yi uquba akanta. Amma dai in ingantacciyar aqida tana nan to babu yadda za a yi mutum ya dawoma a cikin wuta. Sabanin gurɓatacciyar aqida, gurɓatacciyar aqida tana kafirtar da wasu, tana maida su kafirai koda ko suna sa rigar musulmi da musulunci, suna riya cewa su musulmi ne. Za ta kafirtar da wasu daga cikin su, kamar yadda yake mun kawo ɗansu daga cikin irin waɗannan nasosa a khutuban da aka yi satin da ya wuce da waɗansu khutubobi da suka zo a baya. Da haka al'amarin aqida ba ƙaramin al'amari ba ne. To a irin wannan zamanin da awace aka ɗauko ana neman wai a nuna da aqidan sunna da aqidan shi'a duk abu ɗaya ne. Kuma na yi rantsuwa, kuma ina ƙara nanatawa, wallahi tallahi ba abu ɗaya ba ne. Wancan musulunci ne, wannan kuma kafirci. Shi yasa dole sai an zo an yi bayanin nan koda ko wani zai ga cewa kai me yasa akai bayanin dole ayi jama'a mu fahimci cewa tallan aqida tana da wahala amma daga ƙarshe kuma dai daraja a cikin ta take ko kalli Malam Abubakar Gumi lokacin da yazo ƙasar nan ya fara tallan aqida wani irin kalubale ne bai samu ba ya samu kalubale a gurin shugabanni da masu mulki ya samu kalubale a wurin malaman da aka san su a wannan zamani sune malamai ya samu kalubale a daidai kun ma mutane ba irin zargin da bai sha ba har ya zuwa yau ɗinnan maganar da nake maka akwai wanda zasu ce gungumen wuta amma kai ka san irin aqidin da yazo ya tabbata ta karkashin shi ne ya kawo izala tazo da ingantacciyar aqida wani irin suka ne izalan nan bata sha ba sai a ce maka wani dan izala ya dauki kwalkwaryen nono wai ya kai mu uwan shi ya ce ga nonon da ta bashi in kai mutumin zariya ne ka tambaya a ina aka yaka sai a ce maka a Sokoto in kai mutumin Sokoto ne sai a ce maka ai a Kano ne in kai mutumin Kano ne sai a ce maka a Bauchi ne hakanan za a yi ta kekkewa da karerayi amma yanzu ga izala da aqidunta sun zama gwal sun ma daren magwal saboda ingantacciyar aqida ce to haka tallan aqida ingantacciya take da wahala a ƙasar Saudiya haka aka samu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab zamanin da aka samu shirka da gurbacewa da bid'o'i sun mamaye ƙasar Saudiya lokacin da aka samu ainihin Turkawa suka yi mulki tsawon lokaci ya shishigar da mutane da yawa daga cikin addini ba tare da kallon aqida ba shirka ta mamaye ƙasar bid'o'i suka mamaye ƙasar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yazo ya fara da'awa ta gaskiya da'awa zuwa ga kan turban annabta wani irin suka ne bai sha ba sai da aka kore shi daga gidansa sai da aka kore shi daga garinsu ba irin yadda ba an yi min rayuwarsa ba amma daga ƙarshe fa yau ga daular ƙasar Saudiya tana kan ingantacciyar aqida yalwan azziki da walwala da kwanciyar hankali da daukaka a duniyan ce dai kowa a cikin manin yana fatan ya je ƙasar Saudiya ji irin dadin da ake ji ko ba komai dai ana baka sabil in ka je aikin haji ko aikin umara ko ba komai suna daukan cincirin dan dalibai babu wani harshe a duniya da ake magana da shi in dai akwai mutum 10 zuwa mutum 30 mutum 50 face sai ƙasar Saudiya ta dauke shi ta je ta ilmantar da shi ingantacciyar aqida sai ya zama malami ya koma yana da awa zuwa ga Allah wata daraja ta wuce wannan jama'a musulmi a duniya duniya ta daidaita a lahira ana sa ran kyakkyawan yanayi saboda an samu ingantacciyar aqida to mas'alan nan kenan jama'a musulmi dan haka dole mu kalli aqidan nan da yanayinta kai kyalama mutanen baya baya da ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an zarge shi an yake shi ne domin yana cewa azo a sadar da zumunci wallahi ba wannan ita ce makasudin yakan manzon Allah ba ba din yana cewa ai kyauta bane ba din yana cewa ai sakin fuska bane an yake shi ne saboda yazo ya gatta aqidan mutane suka ce ajal al alihata ilahan wahidan in hadha la shau'un ujab daga nan ya fada ta fara duk da gaskiyan shi da amanansa da dan babban gida ne aka fito sai da aka buda sai da aka kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin Makka ya koma bayan gari shekara 3 sai dai sarkacin ganye suna cin guzu fatu na dabbobi abinda suke ci kenan shi da tsararin sahabbansa a wannan lokacin amma yanzu gashi ba daraja ta koma ba saboda mene an gatta aqidun mutane dan haka batu na aqida batu ne wanda yake babu batu sama da shi duk wani ilimi a duniya yana hidima ga wannan aqidan ne duk ilimin da aka sanci aqida ingantacciya a ciki to hauma hauma da bankaura da shiriri ta ne hauma hauma ne jama'a musulmi da haka dole ku bari a gatta aqidan mutane a zo a dora aqidan al'umma akan daidai mu koma kan aqida turban annabta amma duk wani wata bakuwar aqida ko wani yanayi da za a zo mana da shi a ce wai a daidaita tsakankanin musulmi da wanda ba musulmi ba wallahi ƙarya ce kuma ba kyakkyawan manufa bace akwai wata boyayyen manufa a cikin wannan kuma ina son ku gane cewa wannan muguwan tunanin cewa wai a zo a yi hadin gwiwa a yi hadin kai tsakankanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko tsakankanin kungiyoyin musulmi ba tun yau ta fara ba wannan shedaniyan tunanin ta fara ne tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da kafirai suka ga musulunci ya fara bunƙasa ba su da yadda za su yi sai suka yi meeting suka ce to aje a nemi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mu yadda cewa zamu yi nashi addinin shekara daya shi ma badi in Allah ya kai mu ya yadda cewa shi ma zai zo yana mu addinin su suna ganin idan an yi haka ai an samu hadin kai shikenan kai ya hadu shikenan ba matsala kenan da suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan muguwan tunanin wannan sharrin annabi bai ba su amsa ba Allah ya bada amsa da kansa me yace qul ya ayyuhal kafiruna haka Allah ya kira su tsararan su kafirai saboda sun zo da wata muguwan wato mugun tsari mugun tunani wanda yake masu raunin fahimta sai su ga kamar ai to ai haka ko in an yaka shikenan Allah ya ce qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna wa la kaza a karshe dai yace lakum dinukum waliyadin kowa tafi da nashi kawai kowa ya tafi da aqidan sa yaje ya tallata daga karshe za a gane tabayyana man baka min man tabaka za a gane waye yake kan gaskiya waye yake kan ƙarya to haka suka yi ta wannan kokari shine zaka ji a irin tadan su a yau a rayuwa sai a ce wai wal adyanu samawiyya addinan sama da yahudi da kirista da musulmi a zuwa hada a zama abu daya shine a cikin musulunci kuma sai aka kawo mana da miyagun aqidu da shi'a da sunna wai duk a zo a hade a zama abu daya to wannan makiran tunani ne kuma kai aka cuta in kai wannan saboda ga munan muna zaune wane ne zai so ya ji dan shi ya zo yana tsine ma Abubakar da Umar yana tsine ma Nana Aisha mu abinda muka sani akan shi'a galibin mu kawai mun san ɗan shi'a suna zagin sahabbai wallahi thumma tallahi aqidan shi'a wanda yafi wannan gurbacewa yana nan suna da muguwar aqida akan Allah Allah da kake jin kake bauta ma wallahi ba shine aqidan da ba shine Allah da ɗan shi'a suke mushe bauta ba zamu zo wata rana zamu zo da aqidun da iznin Allah wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kake bi wanda sayyidina Abubakar da Umar da Uthman sune khalifofin shi a aqidin addinin shi'a ba shine annabin su ba Qur'anin da kake ji wannan har kana tutiya da ai yaro na yi haddan Qur'ani wallahi tallahi ba alqur'ani mai girma ne a gurin ɗan shi'a ba kaga ya mun ɗan shi'an da kaga yana zuwa makaranta yana haddan Qur'ani kana iya ganin makarantun hadda mu kaga ya mun makarantun hadda ɗan shi'a kaga ya mun ɗan shi'an da ya haddace Qur'ani mu ku anan in nace ina wanda suka haddace Qur'ani wallahi muna iya samun mutum 200-300 anan gurin cikin matasan mu da dattawan mu da haka alqur'anin mu daban Allah mu daban annabin mu daban sahabban mu daban tafarkin addinin mu daban da su to yanzu innan su ne sai ka je ku ce za a hada kai da su ta yaya za a hada kai da su ta yaya kamin kristani ya ce Allah uku ne kai ka ce Allah daya ne an ce ai hadin kai ta yaya ba yahudi ya ce Allah marowaci ne kai kuma ka ce Allah subhanahu wataala rabbul izzati wal jabarut ne arraziqu ne ta yaya za ku hada kai to sai azo a ce wai hadin kai da aqidun shi'a wadansu sun dauka zagin sahabbai kadai shi ita ce muguwar aqidin shi'a miyagun aqidun su yake wannan zamu zo lokaci bayan lokaci mu zo da miyagun aqidun su wanda aka fade su a cikin littattafan su tunda ai kowace tafiya tana da littattafan ta in kace likitoci suna da littattafan da suka yi dadi shi injiniyoyi suna da littattafan su masana tattalin arziki suna da littattafan su to kowace tafiya tana da littafanta muna da littafan in shi ai a hannunmu sannan mu ba mu wai littafan kadai ba mun ganin mu idan mu kuma mun ji mu kunnun mu a da ne ake boye boye amma yanzu komai ya fito sarari sai dai wanda kuma Allah bai nufa zai gane ba domin rabo ne jama'a duk inda ka zo ka tattalla ta kyakkyawan aqida rabo ne sai mai rabo ne Allah zai haskaka mishi ya gane wanda bai da rabo sai dai ya fada amma da ƙarshe kuma dai gaskiyar nan sai ta tabbata gaskiya za ta tabbata ko ka so ko ka ki amma ganewa fa sai wanda Allah ya shi yana da rabo wanda suke zagin Mallam Abubakar kuma a shekarun baya can da daman su sun zo sun tuba sun koma kan tafarkin sunna yanzu dauki Mallam Majabaki yana kafirta Mallam Abubakar gumi ne amma lokacin da ya gane gaskiya fa ya zo ya bada kanshi ga Mallam Abubakar gumi shi yake karanta mishi baki yana jin mishi baki Mallam Abubakar gumi na fassarawa galibin mun nan da amma Mallam Abubakar gumi ya dora mu akan sunna amma a wancan zamanin fa zagin shi ake yi ana tsine mishi albarka ana ganin ya zo ya raba kan al'umma irin yadda aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a baya to rabo ne amma abinda kai ake so da kai ka daure kai hakuri mugur aqida gambo ne to gambo idan aka zo aka ce za a wanki a sa lemun tsami a wanki
a lokacin nan zakai ta ihu kana iya ganin jamban na fitar da jini kana iya ganin yana fitar da ruwa kana iya kasa tafiya amma in ka daure akai maka 1 2 3 4 5 6 7 daga nan sai ka fito kana tsalle ka samu waraka to haka nan ake maganin muguwar aqida matakin farko karka bari mummunan aqidan ta shigo karka bari ta shigo da haka shi yasa dole mu ma al'umma mu bayanin gaskiya kar mu bari aqidan sai ta shigo tukuna mu zo muna wallahi tallahi jama'a musulmi a gaban mu ababan bakin ciki suka faru shugaban shi'an Najeriya ai da malamin islamiyya ne tare da daidai kunkunan sa'o'in shi suke karantarwa islamiyya yaji ya dauko da kun wannan shi'a a farko farko abin da yake cewa ni bana shi'a bana sunna ya dauko da kun matsala ni ba din shi'a bane ni ba ahlus sunna bane daga ƙarshe ana tafiya to in wannan shine zagin sahabbai mun zaga daga ƙarshe ina ta kai shi tsine mu sahabbai gurbata alqur'ani bata wannan addini da muke kai haka nan wa'ansu daga cikin mabiyan shi suka yi Yakubu Yahaya na katsana lokacin da ya dawo kasan nan ya je Iran gayya suka yi mishi je kasan Iran ya dawo ya bayanin cewa jama'a zan yi bayani na gaskiya Allah shine shaida zan yi adalci akan abin da na gani a kasan Iran ya bayanin cewa muka akan ga matan su da hijabi akan yi waye akan yi waye amma da yazo yana bayani akan aqidun su kare ba zai ci ba amma abin ban al'ajabin sai gashi bayan sati 1 da waɗannan bayanan da yayi sai yazo ya sake yin wani kasat din yace ya janye waɗancan kasat din da yayi na farko wai ya dawo cikin zafi ne da damuwa yasa yayi waɗancan da haka shi yanzu ya janye ina wannan maganganun suka kai shi yana cikin gogaggun ƴan shi'a kar ka bari sai ta faru cikin ababan bakin ciki wanda in na manta da wani abu bana mantawa da shi in kala katan garin nan cikin manyan jagororinta akwai malamin mu a ciki shi yake mana tafsiri a duk ranar Alhamis a makarantar Anwaru shekaru kaman 30 da suka gabata mutum mai basira mai fahimta shi yake mana tafsirin su ta daha ba zan manta ba na taba zuwa na same shi a shago sai na ga ya aske gemu duka nace malan ka aske gemu ne yace mun shehi kenan haka yake ce mun shehi kenan yace ai na aske ne in ga wanda yasa yazo yace zai kafirta ni wai ya ji wani malami na cewa wai wanda ya aske gemu ya kafirta haka ya faɗi to daga ƙarshe na sake zuwa shagon sa wani lokaci yace mun kai shehi ni yanzu ma ina da shubha ina da shakka akan salloli guda biyar shin gaskiya ne ko kage ne da yanzu ina wannan ala yanzu haka wani hali yake ciki suna cikin manya-manya ƴan kalakatu wanda suke zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su rutu annabi ya gurbata addini fadi ba a tambaye ka ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka suke ga mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da malam Abdullahi imam mun taba zuwa aka tura mu aka ce akwai annan yankin Kwarbai wani yana da wannan muguwar aqida muka je muka same shi ya ga mana tabbas abinda aka ga muku gaskiya ne muka ce yi mana tantance mana yace shi annabin waye ake shi ta surutu ga ina ya gurbata mutane addini to kuna son kenan sai mu shuru sai ta faru sai an mana sakiyan da ba ruwa sai an gurbata mana addini sai an zo al'umma mu muna ji muna gani an dora su akan mubur aqidan shi'a to a lokacin nan ne sai mu fito mu ce shi'a ba ta da kyau dole ku yi hakuri mu fadi in ma bai maka dadi ba wallahi dole a fadi gambo ne waɗansu suna jin zafi ne suna gani in an fadi wannan matsalan to su a gidansu ko a cikin dangin su akwai wanda yake da wannan matsalan to yana ganin kawai shi da za a lallaba ai shiru da zai fi shi kuma ni yana ganin ne a'a kai ai an zafafa ni wallahi wannan zafin yafi maka alkhairi fiye da zafin wutan jahannama ai maka zafin yanzu ka gane gaskiya ka hada da addu'a Allah ya dora ka akan daidai ya bakka kuma akan daidai ka mutu akan daidai yafi maka sauki fiye da ai maka rufa rufa a dauke ka a kai ka muguwar aqida ka mutu cikin kafirci Allah subhanahu wataala ya jefa ka cikin azabin wutan jahannama al'amarin nan jama'a musulmi ba karimi bane cikin hadisin Hudhaifa wanda muka so mu kawo shi satin da ya gabata Hudhaifa ce mutane sun kasance suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan alkhairi amma ni akan sharri nake tambayan annabi ina tsoron kar sharri ya same ni yace ya manzo Bukhari da Muslim suka kawo hadisin nan yace ya manzon Allah mun kasance cikin bata da halaka sai Allah ya aika mana da wannan hasken to shin bayan wannan hasken akwai duhu kuma annabi ya ce akwai miyagun aqidu za su faru yace to bayan wannan duhun akwai haske annabi ya ce akwai haske amma wa fihi dakhan akwai cakuɗe ɗaya ne a ciki akwai hayaki a ciki ba haske ne tarba sai wanda Allah ya haskaka masa yace menene duhun yace du'atun ala abwabi jahannama yace akwai waɗansu masu da'awa amma suna kan kofofin jahannama ne man ajabahum fiha qadhafuhu ilaiha duk wanda ya bi tafarkin su wutan jahannama za su jefa shi sahabbai suka ce manzon Allah sifhum lana gaya mana yadda suke yace min jildatina wa takallamuna bi alsinatina da rigan musulunci suke da harshen musulunci suke magana in ba masu muguwar aqida ba wanne kenan da ƙarshe dai suka ce ya manzo Allah ba mu mafita yace talzamu jama'atul muslimina wa imamuhum kalizimci jama'an musulmi ahlus sunna wal jama'a kenan wa imamuhum wanda suke tafiya akan shugabanci nagartaccen shugabanci haka ka'idin take jama'a amma mu zauna ai ta mana sakiyan da ba ruwa sai ka ja baki kai shiru to aqidan shi'a addini ne daban kaga wannan bayanan ya cinye mana lokaci na kawo maganganun malamai ne guda 11 wanda ya fara daga Amir bin Sharahil Sha'bi wanda ya mutu hijiran manzon Allah shekara 105 da irin muguwan wato irin tofin alatsi ne da yema al'amarin in shi'a wanda idan ka duba littafin sharh usul i'tiqad ahli sunna na al-imam al-lalakai ya kawo wannan batun na nakalto maganan Talha bin Musarrif ya mutu hijira da shekara 112 kamin yanzu shekara 1300 fa kenan da wani abu wanda al-imam ibn Battah ya kawo wannan a cikin littafin sa al-ibanatu sughra mun nakalto maganan Sufyan ats-Tsauri ya mutu hijira shekara 161 wanda al-imam ibn Battah a cikin al-kubra al-ibanatu al-kubra ya kawo mun nakalto maganan al-imam Malik wanda ke cewa duk wanda ya zagi sabban annabi sallallahu alaihi wasallam laysa lahu nasibun fil islam ba shi da rabo a musuluncin nan al-imam Malik ya faɗi wannan duk wanda ke zagin sahabbai ba shi da rabo a cikin musulunci al-imam al-khallal a cikin littafin sa as-sunna ya kawo wannan maganan al-imam Abdurrahman bin Mahdi wanda al-imam al-bukhari kawo a cikin littafin sa khalqu af'al al-ibad wanda yace da ƴan shi'a da ƴan jahamiyya addine ne guda biyu daban daga addinin musulunci kai haka nan dai makaita na kaltuwa da iznin Allah wani lokaci zamu karanta waɗannan abubuwan da suka faɗi dan ka ji makunnin ka kar wani yazo yana ga ya maka wai sabani ma da ƴan shi'a wai sabani ne na yau wallahi tallahi tun zamanin sayyidina Ali ake sabanin nan tsakankanin kafirci ne da musulunci tsakankanin daidai ne da ƙarya da haka wani ba zai zo maka kawai da rigan wani shi wani malami ne na bogi wai yazo yana ga maka wai zagin sabon ma ai wane ne har ya rika kwadaitar da al'umma wai mu dauki ƴaƴan mu mutura kasan Iran wai mu dauki ƴaƴan mu mutusa kasan Iran zuwa ɗaya kenan ma mutun ya je Iran ya karkace ya dawo da muguwar aqida sai ka dauki danka yanzu kenan sai ka tura shi kasan Iran inda zan tsaya ne in ta ba ku bayanin irin ababen da suka faru wallahi sai mukai magriba nan wallahi ba a gama ba aqida babu makawa ai magana akan aqida da haka a ƙarshe ina fatan mai makan mu kiyamul layli duk wanda yazo yana sanye wasa da aqidar ka to cire duk wani abin da kake ganin shi da shi kar ka ganci dan gidan Malam Abubakar Gumi cira wannan a gefe manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama manzannin Allah ma sallallahu alaihi wasallam an samu wadansu ayansu sun kafirci wadansu matan su sun kafirci bai cutar da da'awan da komai ba kuma Malam Abubakar Gumi mun san da awan shi ya bar al'umma akan sunna ce nagartacciya ingantacciya daranta da yininta duk abu daya ne akan sunna sai Malam Abubakar Gumi ya bar al'umma ba akan hadin kai tsakankanin ƴan Shi'a da ahlus sunna ba a ce maka a kasan Saudiya ana rawa ana kwallo ga yamma a kasan Iran ba a rawa ba a kwallo Iran da suke zinami lasisi mutu'a mu ma a Najeriya kenan da ba mu taka karamin kariya ba akan aqidan Shi'an ga yinan ana mutu'a duk mun sani ballanta na kasan Iran da haka duk wanda yazo yana neman wai sai an hada kai da Iran to wallahi ina ne mai gurbata maka aqida ne sai kai ta addu'a Allah ya tsare ka daga sharrinsa Allah ya tabbatar da mu akan daidai Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah kai mana gudun mu lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniyar mu da lahira shugabannin mu Allah ka ja mu korkodin su zuwa ga dukkan alkhairi Allah ka yalwata mana ka haskaka mana duk abin da ya dame mu annan kasa Allah ka tunkuɗe mana Allah ka gyarta mana aqidojin mu Ya Allah duk wanda zai gurbata mana aqida da kujeran da yake kai da wayan shi da dabaran sa ya Allah ka burkita wannan dabaran da wayan nasa ya Allah ka raba shi da kujeran da yake takama da ita ya Allah subhanahu wataala ka tona mishi asiri ka fallasa shi ya Allah waɗanda suka bace Allah ka dawo su kan hanya waɗanda suke kan tafarki madaidaici ya Allah ka dawwamar da mu akan haka har zuwa mutuwa ran tashin alkiyama ka tada mu a tutan annabi sallallahu alaihi wasallama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin